عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو أسبر قدوغ وتن رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ده شكرا دبو ايدة تريه تدى أربعين ده بقوي وان ده يديدي ده أشرين ده تايا وتن بيو شكرا تا دبو بيو ده أشرين ده شدا. Wannan shine majalisin mu na hudu a majalisin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda muna karatu har yanzu dai a cikin suratul Baqara. A darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 79 a cikin wannan sura mai albarka. Kafin ita mun karanta aya ta 76 da kuma aya ta 77 da aya ta 78, wanda aya ta 79 wanda muka kwana akan ta tana bayani ne dangane da abin da ya shafi irin aikin da Yahudawa suke yi, mummunan aiki wanda ya kunshi yi ma Allah ƙarya da kuma cin kuɗin mutane da zalunci, da rubuta abu da hannunsu su danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ji irin gargaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu akan wannan mummunan aiki da suke aikatawa, na rubuta abu da kansu kuma su ce daga Allah, da kuma gargaɗi mummuna da Allah ya yi musu dangane da wannan kuɗin da dukiyar mutane da suke ci ba da haƙƙi ba, suke ci da zalunci. Waɗannan ayoyi sun kunshi fa’idoji masu yawa a ciki. Daga cikin fa’ida muhimmiya da za mu fa’idanci da shi a cikin wannan ayar, fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wannan ayar tana nuna mana cewa cin dukiyar mutane ta hanyar ƙanna da zalunci, ko da yardar mutane aka ci wannan dukiyar, to wannan haramun ne. Da haka duk yadda ka kai ga yin dabara, ko da mutane da san ransu da yardarsu suka ɗauka suka baka, to amma wannan hanyar da ka bi wurin karɓan abin hannunsu hanya ce ta ƙanna, to wannan dukiyar ta zama haramu. Da aka bayarwa da suka yi da yardarsu da san ransu da ce musu da aka yi wannan daga Allah ne, suka ba da kuɗi suka karɓa, wannan bai sa wannan abin da aka karɓa ya zama halal. Da haka yardar mai yadda da jin daɗin shi ma idan ya bayar, baya halatta abin da aka karɓa ta hanyar da bata halatta a karɓe shi ba. Da haka wannan yana daga cikin abubuwan da yawa daga cikin mutane suke gafala da shi. Zai ce ai su suka bani, su suka kawo da kansu, da yardarsu suka bayar, ba tilasta su aka yi ba. To ko da menene, idan ya zama hanyar da aka bi a samu abin ba hanya ba ce wadda take halattacciya a shari'a, to wannan abin ya zama haramu. Domin Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗi cewa abin da suke karɓa ɗin azaba ta tabbata a gare su, wa wailun lahum mimma yaksibun. Kuma waye yake ba su? Mutane ne suke ba su saboda sun ce daga Allah ne. Wanda zai bayar saboda an ce daga Allah ne, da san ran shi da jin daɗi zai bayar, ko kuwa a'a baya so zai bayar. yana so zai bayar a matsayin ibada ma zai bayar amma duk da haka Allah ya ce wa wailul lahum mimma yaksibun azaba da bala'i ya tabbata a kan su dangane da wannan abin da suke zarba na dukiya a hannun mutane da haka bayarwa da sarran mutum da jin dadin shi baya halatta maka wannan abin da aka baka abinda zaka duba shine hanyar da ka bi ka samu ta halatta ko bata halatta ba haka kuma daga cikin darussan da wayancan ayoyi da suka gabata suke nuna mana al-imamu abu abdullahi al-qurtubi wanda ɗaya daga cikin malaman tafsiri shahararru magabata kuma al-imamu abu abdullahi al-qurtubi ya rasu a shekara ta 671 bayan hijira yanzu ana neman kusan shekara 800 da rasuwar shi a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya kawo wata fa'ida yayi magana akan wata mas'ala muhimmiya sai yake cewa fi hadhihi al-aya wallati qablaha a cikin wannan ayar da ayar da take kafin ita wanda take bayan ta kenan at-tahziru min at-tabdili wat-taghyiri waz-ziyadati fi shar akwai gargadi da tsoratarwa da Allah yayi dangane da canza wani abu a shari'a ko kuma dauke wani abu da mayar da wani abu a maimakon shi a cikin shari'a ga abin da shari'a ta zo da shi sai a canza a zo da wani abu sabanin wannan to a cikin waɗannan ayoyin akwai gargadi mai tsanani akan yin haka sai ce fa kullu man baddala wa ghayyara aw ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu duk wanda ya zo da bid'a ko ya canza wani abu a addinin Allah ko ya zo da wani abu ya sa a addini wanda babu shi a cikin addini wala ya juzu fihi kuma bai halatta a sa wannan abin a cikin addini fa huwa dakhilun tahta hadha alwa'id alshadid yace to shi ma ya shiga karkashin wannan gargadin mai tsanani da Allah ya yi ma Yahudawa daga duk wanda ya zo da bid'a a addini to yana cikin wannan gargadin فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ذاك دو وند من زن الله بي زو ده وانا ابا اديني با يا زو ده شي يتي اديني ني ابوتا ما الله ده شي تو يتي wannan gargadin shi ma ya shiga ciki wal azabul alim wannan azabar mai tsanani mai raɗaɗi da Allah ya tabbata ya tattala to shi ma yana cikin waɗanda suka cancanci wannan azabar sai ce wa qad hazzara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu manzon Allah ya yi ma al'ummar shi gargadi da tsoratarwa ne akan wannan lima qad alima ma yakunu fi akhir az-zaman saboda abinda manzon Allah ya sani Allah ya sanar da shi abinda zai faru a ƙarshen zamani za a samu canji a addini za a samu bid'o'i da ƙare-ƙare a shigo da su cikin addini bal ma a aje abinda manzon Allah ya zo da shi a san a sa abinda wani ya zo da shi a makwafin na manzon Allah yace to manzon Allah ya san da haka dan haka yayi gargadi mai tsanani akan wannan yake cewa inna man kana qablakum min ahli alkitab manzon Allah ya ce mutanen da suka gabace ku daga cikin ahlul kitabi yahudawa da nasara iftaraku ala 72 firqa sun karkasu kungiya kungiya kaso kaso har 72 sai manzon Allah ya ce wa sataftariqu ummati ala 73 firqa ita kuma al'umma ta za ta kaso 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 har 73 sai manzo Allah ya ce kullu ha fi nnari illa wahida dukkan wannan kashe kashen 73 duk ɗan wuta ne sai guda ɗaya kawai shi yasa yazo a wata riwayar hadisin ma kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi wanda suke kan abinda nake kai ani da sahabbaina a wannan lokacin ba na wanda suka tsayo akan asali na abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo da shi da haka imamul qurtubi yace fa hazzarahum an yuhdithu min tilqa'i anfusihim haka manzon Allah yayi ma al'umma gargadi akan kada su kuskura da kansu su kirkiri wani abu a cikin addini khilafa kitabillah wa sunnatihi wanda yake sabanin littafin Allah da sunnar shi manzon Allah din aw sunnati ashabihi ko sunnar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan suka yi haka fayudillu bihi an-nas za su katar da mutane ta wannan kirkire-kirkiren bid'o'in da aka yi wa qad waqa'a ma hazzarahu shari'u imam al-qurtubi yace wannan abin da manzon Allah ke tsoratarwa akan shi ya auku a cikin al'umma an samu bid'o'i a cikin al'umma imam al-qurtubi yana magana akan shekara nawa shekara kusan 1800 da suka wuce a baya yace wannan abin ya faru an samu kirkire-kirkiren bid'o'i a cikin addini wa kasura waza abin ya yawaita ma ya yaɗa a ko'ina har a cikin tsantsar ibadar da ake yi da aka sani ta kullun da kullun ta sallah bid'o'i sun yaɗa a ciki manzo Allah ya koyar da mu in an yi sallah in an yi sallama ga abin da za a yi ga zikirorin da za a yi ga ayyukan da za a yi amma wanda ya ja sallar ne ma yana sallama assalamu alaikum zai juya ya ce salati goma ga annabi haka annabi ya ce ayi an yi sallah ko manzo Allah ya zo da sunnar shi da ya ce a rinka yi idan an yi sallah salati goma ya ce a rinka yi idan da sallah duka wannan yana cikin bid'a a ɗebo abin da manzon Allah ya kawo nashi a adana manzon Allah a ɗauko wani abu a sa a wurin a rinka yi manzon Allah ya koyar da mu ya za a yi an yi sallama ana yin sallama me za ka faɗa zikiri kwaya nawa za ka yi guda nawa kowanne da adadin shi komai ga abin da za a yi ga abin da za a yi amma ana ji ana gani za a adana manzon Allah wani ya ɗauko nashi ya yi ta zuba wa mutane kuma suna yi balma ala sibika zai dauka ya hura kowa na ji da wanda yake ciki da wanda yake waje duk yana ji za a yi bid'a wanda ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda zai iya tashi yayi inkari bazala ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi amma ana ganin bid'o'i iri-iri suna yaduwa a cikin mutane amma ba wanda zai iya inkari akan waɗannan bid'o'in daga Imam al-Qurtubi yace irin waɗannan bid'o'in sun ka yawaita kuma sun yaɗa a cikin mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ba abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sannan yana daga cikin fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyin da muka karanta tun daga afata tsuma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah har zuwa wannan ayar da muka kwana a kanta daga cikin fa'idojin da suke ciki suna nuna mana cewa sababin da yake hana mutum yayi imani da Allah ya bi gaskiya ba sababi guda ɗaya bane sababba ne daban-daban domin waɗannan kashe-kashen Yahudawa da aka yi magana a kansu kowanne a cikinsu akwai abin da ya hana su yin imani malamai waɗancan akwai sababin da ya sa suka ƙi yin imani sannan munafukai ƴan baina-baina su ma akwai abin da ya hana su yin imani sannan jahilan muƙalladai waɗannan da aka yi magana a kansu su ma akwai dalilin da ya hana su yin imani da haka sababin da yake sa mutum ya ƙi karɓan gaskiya ba sababi ɗaya ba ne sababba ne da yawa wancan sababin da ya hana wancan ba shi ne ya hana wancan ba idan ka bibi wancan za ka ga ba wannan sababin a tattare da shi amma wani sababin ne daban ya hana shi ya karɓi gaskiya da haka akwai sababba da yawa shi ya sa ayoyin kuma sun kasa mana waɗannan ƙungiyoyin Yahudawan kaso daban-daban daga ciki kashi na farko an nuna mana akwai kashin da suke azzalatul mudilla batattu ne masu kuma ƙoƙarin batar da mutane shi ne misalin wanda yake kan bid'a kuma ya dage a kai yana ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga bid'a shi ne daidai da waɗancan Yahudawan na kashin farko waɗanda su sun ɓata kuma suna jefa mutane zuwa ga fata har suna canza maganar Allah har ma suna rubuta abu daga gare su su ce daga Allah yake to wannan daidai yake da malamin bid'a wanda yake kiran mutane zuwa ga bid'a yake jan mutane suna tafiya akan wannan fata su ne kashi na farko sannan kashi na farko na biyu daga cikin kashe-kashen Yahudawa sune al-munafiqun wanda suke munafikai ƴan baina-baina kenan wanda su ba sa cikin wayancan ba sa cikin waɗannan suna so kowane bangare ya yarda da su wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum daga akwai irin waɗannan mutanen to haka ko a aqida ma zaka samu akwai irin waɗannan mutanen in sun je wurin waɗancan din muna tare ai fahimta sai ai ra'ayin addini ne kowa ya rike nashi gobe kuma in sun karkata wurin waɗancan haka za su tafi ba su da wata tsayayyar aqida ingantacciya guda daya wanda suke tafiya akai suke kishi akan ta suke batin rai da tabata a su in dai aka karkata duk inda suka ga za su samu yardan mutane to nan ne inda suke ana iya samun su a cikin mutane awa ana iya samun su a cikin malamai masu da'awa ana iya samun su a cikin masu mulki kowa za a iya samun irin wannan firqar wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum sannan firqa ta uku daga cikin yahudawa sune al-mujadiluna lil munafiqin wanda suke jayayya da munafikai sune wayancan da suke cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum me yasa za ku je kuna ce musu kaza me yasa za ku rinka fito da littattafan mu kuna karantawa me yasa za ku rinka dauko maganganun da ba a fada ma kowa da kowa kuna fada a cikin mutane ana samun irin wayannan suma a cikin al'umma da haka su ba su iya fitowa sun yi abin da suka yi ba amma wayanda suke yin wani abu wanda suna ganin wannan abin zai tona ma aqidarsu asiri za su rinka zuwa suna musu fada suna hana su suna cewa a daina akwai abubuwa na sirri da baya halatta a fitar da su mutane su ji akwai abubuwan da bai kamata awam gama gari su sani ba akwai abubuwan da sai wayanda suka kai mataki kaza za su sani haka ku daina fito da karatu kuna yadawa in ta kai ma kololuwa wata kila wani abu sun san haka ne za su iya fitowa su ce mu ba ruwan mu ba mu yadda da shi ba ba mu yadda da kaza ba alhalin sun san ƙarya ne haka yake a cikin aqidar haka yake a cikin tafiya wayanda suke bayyana wa kuma su je suna musu fada suna zagin su akan me yasa suke yin haka to wannan firqar ta Yahudawa a cikin al'umma ma ana samun irin waɗannan sannan firqa ta hudu wanda Allah ya kasa mana su a cikin waɗannan ayoyin sune firqar amma wayanda suke al'ummiyun wayanda su jahilai ne ba su yi karatu ba bi kawai suke yi sai yanda aka kira su aka ce ayi kaza za su yi kuma su a iya fahimtar su wannan shine addinin wannan kuma shine san Allah din shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kuma suke tafiya akai to haka kowace al'umma mu ma a cikin wannan al'ummar akwai irin waɗannan wanda kawai muqallidun ne wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun haka wayannan su ne kashe-kashe guda uku guda hudu kai wanda waɗannan ayoyin suka yi ma al'ummar Yahudawa wanda mu ma kuma duka wayannan kashe-kashen a cikin al'umman mu ana samun ire-iren su shi yasa al-Imam Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin shi a wannan ayar shi ma yake cewa duk wanda ya tsaya yayi ta'ammuli yayi nazarin wannan bayanan da Allah yayi akan Yahudawa to zai sami irin wannan abin bi ainihi a cikin wannan al'ummar tamu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a ciki zai samu wanda yake kangararre fatacce kuma yana tsayuwa tsayin daka da duk abin da Allah ya bashi sai yayi kokarin fatar da wasu akan wannan hanyar da yake kai. Sannan yace za kuma a samu waɗanda suke tsaka-tsakiya ne su. Su dai ga su nan ne, in ta karkata nan su karkata, in ta yi nan su karkata. Sannan yace za a samu kuma na kashi na uku waɗanda suke muqalliduna amiyun, waɗanda suke jahilai masu bi ne kawai. Yace to wanda duk yayi nazarin waɗannan kashe-kashen zai gansu ga su nan a dankare a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kowa ma zai iya gane a wanne kashi yake a cikin waɗannan kashe-kashen dangane da aqidar da yake bauta ma Allah da ita. Da haka bayan waɗannan bayanai sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana akan Yahudawa da kuma miyagun ayyukansu. Yace wa qalu lan tamassana an-nar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
نعم الله مدوكتين سركي يتي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يهودا واسنا يتي ولن تمسنا النار wuta ba za ta taba mu ba ranar alkiyama. In an je lahira mu ba za mu shiga wuta ba illa ayyaman ma'duda, sai ɗan wasu kwanaki ɗan kaɗan za mu shiga wuta, amma na ɗan wasu kwanaki ne ɗan kaɗan shine abin da za mu yi a wuta. Sai Allah ya ce kul ka ce musu ya manzon Allah attakhadtum inda Allahi ahadan, kun yi alkawari da Allah ne akan haka cewa ba zai sa ku a wuta ba sai kwanaki ɗan kaɗan. Falan yukhlifa Allahu ahdahu, kuma kuna da tabbacin Allah ba zai canza alƙawarin shi ba. Kuna da alƙawari ne daga Allah wanda kuka tabbatar Allah ba zai saba alƙawari ba, shi yasa kuke faɗan wannan. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu, ko kuma kuna faɗan abinda ba ku sani bane akan Allah. Kuna shiga gonar Allah, kuna zartar da hukunci akan al'amarin Allah. Ɗayan biyu, ko dai kun yi alƙawari da Allah ya faɗa muku, ko kuma a'a ba ku yi alƙawari ba, kenan kuna shiga hukuncin Allah, kuna yin abin da ba ku sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da ayar take nufi. Munasabar wannan ayar da ayar da ta gabata, ayoyin da suka gabata Allah ya yi magana da irin ta'addancin da Yahudawa suke yi. Suna canza littafin Allah, yuharrifuna al-kalima an mawaḍi'ihi. Sannan Allah ya yi magana a kan irin manya-manyan lifuffuka da suke yi su rubuta abu su ce daga Allah ne, kuma alhalin ba Allah ba ne ya faɗi wannan abu, da sauran miyagun ayyuka da suka aikata. To sai Allah ya kawo wannan maganar cewa suna cewa lan tamassana an-naru, wuta ba za ta taɓa mu ba. Kenan wannan shine sababin jur'ar da suke yi, wancan rashin ladabi da suke yi ma Allah, da irin wannan ta'addancin da suke yi a bayan ƙasa, saboda an gina su akan cewa ai su ba za su shiga wuta ba. Saboda duk wanda ya san akwai haɗuwa da Allah, akwai azaba ranar alƙiyama, zai ji tsoron yin wani abu daga cikin abubuwan da Yahudawa suke yi. To amma tunda suke da wannan aqidar na cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, wannan yasa suke yin duk abin da suka ga dama. An riga an lamince musu kenan, an ba su aljanna, su ƴan aljanna ne, ba ta ba su da wata matsala. Da haka wannan shine sababin da yasa sai aka kawo wannan ayar, a faɗi sababin da yasa suke yin irin wannan ƙuru da irin wannan zakewa akan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma yadda suke tsarkake kawunansu cewa su ne na Allah, su ne mutane, duk wanda ba su ba ba mutane ba ne, ba su ɗauki duk wanda ba su ba a matsayin ɗan adam. suna kallon sauran halittu a matsayin wasu dabbobi ne, wasu halittu ne daban da Allah ya halitta, saboda sun tsarkake kansu kuma sun tabbatar ma kansu da aminci daga azabar Allah. Da haka sai suka hada tsakanin abubuwa guda biyu, jama'u bainal isa'ati wal amni, tsakanin munana aiki da kuma aminta daga azabar Allah. Ka san idan mutum ya munana aiki, galibi ya kamata ya zama cikin tsoro daga azabar Allah. Idan dai aikin shi ya munana, idan ya zama ya yi kyakkyawan aiki, ya kyautata aiki, shine ya kamata ya zama yana da nau'i na aminta daga azabar Allah. To amma su ba haka bane, ga miyagun ayyuka ga kuma aminta daga azabar Allah. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, yadda cewa sun danyi wani kaidi akan azabar, cewa wuta ba za ta taba su ba, ko ba za su shiga wuta ba sai ƴan wasu kwanaki ƴan kadan. Ma'ana sun yadda za su shiga wutan, amma shiga wutan nasu na dan wani lokaci ne kadan, wanda za a ce sun tarawa kenan. Su wayannan Yahudawan sun tara suwa, sun tara wasu da yawa daga cikin ƴan bid'an da suke wannan zamanin, tunda su sun riga sun gamsu cewa kana shiga aljanna ce kawai direct, kawai kai ka zama ɗan aljanna. Yahudawa fa sun yi istisna'i, sun ce illa ayyaman ma'duda, sai ƴan kwanaki ƴan kaɗan za mu shiga wuta. Su ko wayannan sun zo sun ce a'a, kawai in ka shiga, in ka ji mu, aljanna ce kawai direct, ba kai ba wuta har abada. Kai ma kanka ɗin da danginka akwai mutum dubu kaza da kai za ka fito da su, ka kuɓutar da su ka sa su a aljanna. Kaga Yahudawa sun fi dama dama a nan, a wannan babin kenan. Da haka suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, wuta ba za ta taɓa mu ba sai ƴan kwanaki ƴan kaɗan. Menene ayyaman ma'duda ɗin da suke nufi a nan? Kwana nawa ne ƴan kwanaki ƴan kaɗan ɗin? Waɗansu malaman tafsiri suka ce abinda suke nufi da ayyaman ma'duda su ne saba'atu ayyam, kwana bakwai suke nufi. Wai za su yi kwana bakwai ne a wuta kawai, shi kenan a fitar da su, sai su koma sun zama ƴan aljanna dindindin har abada. Me yasa suka ce haka? Suka ce saboda duniya sun samu wai a cikin attaura, duniyan nan shekara 700 za ta yi. Duniya za ta yi shekara 700. Da haka wannan shekara 700 ɗin suka ce to kuma za a yi musu azaba a kan kowace shekara 1000, za a yi musu azabar kwana ɗaya a lahira. Domin kwana ɗaya a duniya daidai yake da shekara 1000 a lahira, ko? Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, suka ce to kowane kwana ɗaya daidai yake da shekara 1000. Kenan akai kwana bakwai, an yi shekara nawa kenan? Shekara 700. Suka ce to kwanakin da za a yi musu azaba shi ne adadin kwanakin duniya, da haka kwana bakwai kawai za su yi a wuta. Daga nan shi kenan sai wutar ma, suka ce wutar ma za ta ƙare dukanta, wutar da za a sa su kenan za ta ƙare daga wannan lokacin, daga nan kuma sai su koma aljanna. Suka ce wannan shi ne ma'anar wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Waɗansu malamai suka ce a'a, suna nufin 40 yawman, kwana 40 shi ne ayyaman ma'duda. Shi kuma me yasa suka ce kwana 40 ne za su yi a wuta? Suka ce saboda abubuwa daban-daban, sun faɗi dalilai daban-daban. Daga cikin dalilan suka ce iya kwanakin da za a yi musu azaba shi ne kwanakin da waɗancan kakannin nasu suka yi bautar ɗan maraƙi, wanda suka yi bautar ɗan maraƙi lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah. To wannan lokacin kuma kwana nawa ne? Kwana 40 ne. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10, kwana 30 aka cika mai da guda kwana 10 sai ya zama fa tamma miqatu rabbihi 40 layla, sai zama kwanakin sun cika 40 suka ce to iya wannan kwanakin da aka yi bautar dan maraki kwana 40 sune ayyaman ma'duda sune wayannan kwanakin kididdigaggu shine iya azabar su a wuta a wasu daga cikin yahudawan kenan wadansu kuma malamai suka ce abinda ake nufi da kwana 40 abinda yasa suka ce kwana 40 suka ce an samu a cikin at-taura cewa sun yi wani laifi yahudawa sun yi wani laifi sai Allah ya zarge su akan wannan laifin da haka sai Allah ya yi alƙawarin zai yi musu azaba ta kwana 40 suka ce to wannan shine ayyaman ma'duda din da haka za a yi musu azaba ne kawai ta kwana 40 a lahira daga nan shikenan za su ci gaba da rayuwa a matsayin su na ƴan aljanna waɗansu kuma suka ce a abinda yasa suka ce kwana 40 sun ce an samu cewa a cikin at-taura tsawon tafiyar da yake wutar jahannama zuwa ƙarshe tafiya sai ta shekara 40 tafiya sai ta shekara 40 daga farko zuwa ƙarshe a wata riwayar suna cewa zuwa shajaratul zaqqum da take cikin wutar jahannama innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim kamar yadda Allah ya ce suka ce to tafiya zuwa wannan wurin shekara 40 ne daga farkon wutar jahannama zuwa ta da haka shine iya abinda za su yi a wutar jahannama idan suka je zuwa shajaratul zaqqum shikenan za a yanke musu azaba daga nan sai su koma su zama ƴan aljanna da haka wutar jahannama za ta kare a wannan lokacin suka ce wannan shi yasa suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda da haka suna da dai fuskoki daban-daban da yasa suke zaben wayannan kwanakin wanda duka yake nuna ashe ba su da wani dalili ba su da wata hujja daga Allah ƙarya ce kawai suka kirkira shi yasa ƙaryar ba ta da wani dalili da tsayayye guda ɗaya wanda da shi za a dogara da ita sai dai kawai a bar su a cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda domin shi yasa anan Allah ya ce sun ce sai ƴan kwanaki ƴan kaɗan ba a faɗi kwanakin ba saboda su kansu ba su iya ittifaƙi akan kwanakin da za su zauna a wutan ba shi yasa ba a ce sun ce wuta ba za su taɓa mu ba sai kwana 40 ko kwana 7 ko kwana kaza sai Allah ya bar shi a haka sai Allah ya ce qul attakattum inda Allahi ahada ka ce musu shin kun yi alƙawari da Allah ne akan haka falan yukhlifa Allahu ahadahu kuma Allah ba zai saba alƙawarin nashi ba ai Allah baya saba alƙawari la yukhlifu Allahu wa'adahu la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari dan haka Allah yayi muku alƙawari kenan kuna da tabbas saboda kun san Allah la yukhlifa Allahu wa'adahu Allah ba zai saba wannan alƙawarin nashi ba shi yasa kuke da tabbas kuke da garanti har kuke iya tabbatarwa cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu ko kuma kuna da wata magana kuna faɗan abinda ba ku sani bane akan Allah dole ya zama ɗayan biyu ne ko dai ya zama Allah ne ya faɗa muku ba za ku shiga wuta ba ko kuma ya zama ƙarya kuke yi ma Allah domin cewa wani ba zai shiga wuta ba babu wata hanya sai ta hanyar wahayi kadai hanyar wahayi ne kadai ake samun wannan Allah ya faɗa a Qur'ani ko manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce ya ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne to wannan hanyar in banda ita babu wata hanya da za a iya tabbatar ma wani dan wuta ko wani dan aljanna kowa da zai shiga wuta ya fita kowa da ba zai fita ba in ya shiga wuta da haka Allah ya ce kun yi alƙawari da Allah ne kana kuna da nassi kuna da dalili da aka tabbatar muku da haka ko ba ku da dalili waɗansu malamai suka ce ahadan dinnan da ake nufi ba wai ana nufin alƙawari daga Allah Allah ya yi alƙawari da su a haka bane ana nufin abinda ake nufi da alƙawarin shine aslaftum amalan salihan فآمنتم وأطعتم فاستوجبتم به الجنة. abinda ake nufi shin kun aikata wani aiki ne na kwarai shine alƙawarin kun yi aiki na kwarai ne kun yi imani da Allah da manzon Allah sannan kun yi da'a ga Allah da manzon Allah wanda wannan yake wajabta shiga aljanna ko ba ku yi ba shine attakattum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allahu ahadahu kai alƙawari ne da Allah in mutun yace shi aljanna zai shiga ko shi dan aljanna ne haka tambaye shi kai alƙawari da Allah ne ma'ana shin kai aikin shiga aljanna ko baka yi ba kai aikin in kana aiki shiga aljanna ne kuma kana da tabbas din cewa zaka mutu akan wannan aikin ba zaka canza ba ko baka da tabbas shine attakattum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allahu ahadahu wannan yana daga cikin abubuwan mamaki na bid'a da ƴan bid'a idan ka samu garanti na aljanna me zaka yi da'a da Allah da biyayya zaka yi akai ko ko saba ma Allah zaka yi na'am da'a da Allah da biyayya duk sabban manzon Allah wanda aka yi musu bishara da aljanna har suka mutu sun fi kowa aiki da neman lahira ba wanda wata ibada take kubuce mishi bal ma kafin ai musu bayan an yi musu bishara da aljanna aikin su ya funun kuwa fiye da kafin ai musu bishara da aljanna manzon Allah kanshi ibada yake yi Aisha radiyallahu anha take cewa ya manzon Allah me yasa kake wahalar da kanka wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bayan an riga an gafarta maka gaba da baya gaba daya kaga manzon Allah yana sallah saboda tsabar kiyamul laili kafar shi tana kumbura har tana tsatsagewa tace to ya an riga an gafarta maka abinda kai a baya da wanda ma zaka yi in ma zaka yi din sai manzon Allah ya ce ni afala akunu abdan shakura bazan zama bawa mai godiya ba kuma tunda na samu wannan me ya rage sai godiya ga Allah to amma a bid'a idan aka baka tiket na aljanna to a lokacin kuma zaka bar bauta Allah kana samun tiket din aljanna na bid'a to lokacin zaka koma ka zama me kenan ka zama dan hakika ba sallah ba azumi ba komai ba abinda komai zaka yi na saban Allah me yasa an ce me yasa wai ya zama dan hakika yanzu shi ya zama dan aljanna ne kawai wannan zai nuna maka waccan aljannar da manzon Allah ya zo da ita ba ita bace wannan aljanna saboda waccan gashin an bada ita aiki ne yake karuwa wannan kuma in an bada ita sako ne yake karuwa kinan aljannar shedanci ake ba su ba aljanna Allah ba duk wanda aka bashi aljanna Allah to zai dage wurin gode ma Allah ne wanda aka bashi aljanna shedan kuma zai dage wurin saba ma Allah dan haka Allah yace falan yukhlif attakattum inda Allah ahadan kinan alqawarin na shiga aljanna da Allah yayi da bayi shine ka zauna kai aikin Allah kai da'a ga Allah kai biyayya ga Allah kuma ka ci gaba da tafiya akai wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka ci gaba da bauta ma Allah har mutuwa ta zo ta same ka to wannan shine attakattum inda Allah ahadan falan yukhlif Allahu ahdahu kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka fassara waɗansu kuma suka ce attakattum inda Allah ahadan hal araftum zalika bi wahyi kun san wannan ne ta hanyar wahayi daga Allah shin Allah ne muku wahayi cewa lan tamassakumun naru illa ayyaman ma'duda ko kuwa a'a ta wata hanya kuka sani suka ce shine ma'anar attakattum inda Allah ahadan ma'ana kuna da wani wahayi ne daga wurin Allah kuna da wani sako ne da Allah ya aiko muku da shi ya tabbatar muku da haka ma'ana dai babu wannan ahad din domin babu wani nassi da yazo yace lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'duda sannan kuma a aikace aiki a aikin su ya nuna saban Allah da kangare ma Allah da haka a duka ma'anonin guda biyu ba su da wani alƙawari da Allah wanda zai lamince musu fita daga cikin wuta idan sun shiga. Da haka duka ba su da wata mafita a kai. Sai dai a koma zuwa ga mafita ta biyu kenan. Shine amta quluna ala Allahi ma la ta'lamu. Ko kuna fadar abinda ba ku sani bane dangane da Allah. Wanda kuma wannan shine kenan tabbacin. Tunda ba dalili ba hujja ba kuma aiki na kwarai to ƙarya suke yi ma Allah kenan. Wanda kuma wannan sun riga sun saba. Wanda suka rubuta littafi bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah. Wanda sun zo sun yi ma Allah ƙarya anan sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. To wannan ba wani bakon abu bane a wurin su. Sai Allah ya ce am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu. Wannan shine tamamul hujja. Wannan yana cikin usulubi na kure da alqur'ani yake tafiyar da mutane a kan shi. Yanzu wayannan abubuwan guda biyu dole ɗayan biyu ne. Baka da mafita a kai. Shin kana da wani alƙawari ne daga Allah ko kuma ƙarya kai ma Allah? Akwai wani abu na uku banda wannan? Ba wani abu na uku. Ko dai Allah ne ya faɗa ma tunda shine yake faɗan aljanna da wuta. Ko kuma ba Allah bane ya faɗa ma to in dai ba Allah bane ya faɗa to ƙarya kake yi. Ba gaskiya bane. Daga duk wanda yazo yace kai dan aljanna ne ko wanda ya buwa na dan aljanna ne ko ɗan kungiyar wa na ɗan aljanna ne to ko dai yazo da alƙawari daga Allah inda Allah ya tabbatar da haka ko kuma ya zama ƙarya yake yi ma Allah wannan makaryaci ne. Daga ko akwai aya da ta tabbatar da haka ko kuma ƙarya aka gina ku akai kuke tafiya a matsayin addini shine am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu. Wannan shine abinda wannan ayar take magana akai. Tabbatar da cewa ana tabbatar da abu ne wanda ya shafi lahira da abin da ya shafi al'amura na gaibu. Ana tabbatar da su ne ta hanyar sako daga wurin Allah ko kuma in ba sako daga wurin Allah mutum ya yi magana da ka ya zama yin magana da ka akan wannan al'amarin yi ma Allah ƙarya ne. Shi kuma yi ma Allah ƙarya yana cikin miyagun laifuffuka. Balma waɗansu daga cikin malamai suna cewa in akwai abin da yake sama da shirka to yi ma Allah ƙarya ne. Ka ce Allah ya ce kaza alhalin Allah bai ce ba. Sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki qul innama harrama rabbiy alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Ibn al-Qayyim yace an lissafa manyan laifuffuka ne gaba daya. Sai aka faro daga ƙasa zuwa sama, ba daga sama zuwa ƙasa ba. Aka fara da harrama rabbiy alfawahisha alfasha ma zahara mina wa ma batan wal ithm sai sako da zunubi sai wal baghy sai zalunci shi kuma ya fi zunubi. Zunubin da zaka yi na sakon Allah kai da shi bai kai zaluncin da zaka zalunci wani ba na zunubi kuma shine wal baghy bi ghayri al haqq sai cewa an tushriku billah sannan sai aka kawo shirka bayan zalunci sai bayan wannan kuma aka ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Ku faɗa abin da ba ku sani ba a kan Allah. Ku yi magana a kan Allah a kan rashin sani ba da ilimi ba. To ya ce to wannan ya nuna tartibin da aka taho aka faɗi shirka sannan aka faɗi wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun yana nuna alqawlu ala Allahi bi ghayri ilm ya fi hadari fiye da shirka. Saboda shi akwai shirka a cikin shi akwai ɓari da shar'anta shari'a. Ka ce Allah ya ce kaza kuma bai ce ba ko Allah ya hana kaza alhalin bai hana ba ko Allah yana son kaza alhalin Allah baya son wannan abu to wannan yana da hadarin gaske. Da haka Allah ya danganta su da cewa wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Na'am.
Bala man kasaba sayyi'atan wa ahadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Na'am. Bayan sun faɗi wannan kalmar ta cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kuma Allah yayi musu raddi akan wannan attaqaltum indallahi ahadan falan yukhlifa Allahu ahdahu sai Allah madaukakin sarki ya soke wannan magana domin tan istifhami ne aka yi na inkari ba ba da amsa ba amsar ta rage gare su ne su su tabbatar da dalilin ko kuma ya zama ba dalilin sun zama sun yi ma Allah ƙarya sai Allah ya ce bala ana wannan ma'anar bala isbatun lima ba'da harfin nafi ma'ana cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wuta ba za ta taba mu ba sai ɗan kwanaki kaɗan sai aka ce bala ma'ana a'a za ta taba ku abinda kuka faɗa din ba haka bane shine ma'anar bala din sai Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan yanzu bari a yi muku bayanin yadda al'amarin yake ba al'amarin yadda ku kuke zato bane ko yadda kuka tsara yadda al'amarin yake man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata sabo ya aikata sayyi'a wa ahatat bihi khati'atuhu kuma zunuban shi suka kewaye shi ya zama ya kasa fita daga cikin zunuban fa ulaika ashabun nar to waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin wuta daga ga sifar ɗan wuta nan ku kalli kanku ku gani kun suka kuna da wannan sifar ko ba ku da ita daga in kuna da wannan sifar to ba lan ta masaran naru illa ayyaman ma'duda bane in kun shiga wuta hum fiha khaliduna ne dawwama za a yi a wuta daka da wannan ake aurawa da sifar da Allah ya bayar ba da ku abin da kuka zaba ba domin su sun zabi yahudanci sun ce mu yahudawa lan ta masaran naru illa ayyaman ma'duda daka sai Allah ya soke wannan ka'idar ba yahudanci ko larabanci ko hausanci ko yarabanci ake kallo ba ba wata kabila ake kallo ba man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata sayyi'a wa ahatat bihi khati'atuhu zunuban shi suka kewaye shi fa ulaika ashabun nar wa'annan su ne ɗan wuta hum fiha khalidun kuma su za su dawwama a wutar ba za su fita ba a kowace kabila kake ko ba yahude ne ko ba larabe ne ko wane ne kai in dai wannan sifar ta hau kanka to baka da maganar cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda da aka sifa za a kalla sai a yi hukunci daka da wannan sifar kowa zai iya gane matsayin shi ko ba zai iya ganewa ba kowa zai iya gane ina ya dusa amma da waccan ka'idar tasu kaga ba wanda zai san ina ya dusa a ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda da wanda yake kwana a wurin ibadar su na yahudawa da wanda yake ibada da fasiki da waye da kowa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda akwai adalci a cikin wannan to me bambancin wannan yayi ibada wannan kai yayi kenan da aka ka'idar kawai shine aikin ku za a kalla in kuna cikin masu aikata sayyi'a kuma kuna cikin wanda kuka yi laifin da ya kewaye ku kuka kasa fita daga cikin laifin to za ku shiga wuta kuma za ku dawwama a cikin wuta din menene sayyi'a din da aka ce anan bala man kasaba sayyi'atan aksarin malaman tafsiri daga magabata da wanda suka zo daga baya wanda shine kaulin Abdullahi ibn Abbas Abu Wa'il da Mujahid da Qatada da sauran manya-manyan malaman tafsiri duk sun tafi akan cewa sayyi'atan anan ana nufin ashirku shirka ita ce sayyi'atan a wannan aya bala man kasaba sayyi'atan ba'anar shi bala man ashraka billah duk wanda ya shirka da Allah ba ana nufin sayyi'a ana nufin zunubi ba ko laifi ko sabo ana nufin shirka da Allah duk wanda ya shirka wannan shine kaulin aksarin malaman tafsiri sai dai wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa sayyi'a ana nufin zunubai dukkan aikin sabo da mutum zai aikata shine sayyi'a din suka ce to in haka ne ya za a ce hum fiha khalidu in dukkanin ayyukan sabo ne suka ce ai shi yasa aka ce wa ahatat bihi khati'atuhu wanda zunubin ya kewaye shi gaba daya, ma'ana ya rushe dukkan ayyukan da'a din, bai da ragowa ayyukan da'a, zunubai shi sun goge ayyukan alkhairi shi. To fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, shine ma'anar wanda suka fassara da sayyi'a, ma'anar shi jami'al ma'asi, cewa dukkanin ayyukan zunubi da ayyukan saƙo. Amma dai wanda ya fi zama daidai, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi, wanda shine Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa ya rinjayar cewa as-sayyi'a ana nufin ash-shirk, domin ya kawo shi a ƙarƙashin tafsiru ayatin ashkalat, tafsirin wasu ayoyi daga cikin ayoyin Al-Qur'ani wanda suka bayar da iskali a wurin fassarar su a wurin malaman tafsiri. To wannan yana tana daga cikin balma ita ce ayar da ya bude da ita, bala man kasaba sayyi'atan wa hasat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar, daga yarin da yadda cewa sayyi'a ana nufin shirka. Kenan duk wanda ya shirka, sawa'un a Yahudawa ne ko a cikin al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, duk wanda akwai shirka a cikin aikin shi, to fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, to wannan su ne ɗan wuta wanda za su dawwama a cikin wuta. Domin Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar, duk wanda ya shirka to Allah ya haramta mai aljanna, makomashi ita ce wuta. Shine bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sai faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ahatat bihi khati'atu, wanda zunubin shi ya kewaye shi. Ya ake nufi da kewayewar zunubi? Ta ya zunubin mutum zai kewaye shi? Shi yasa da yawa daga cikin magabata suka ce wa ahdaqat dhunubuhu wa ahatat bi qalbihi, abinda ake nufi da zunubin shi sun kewaye shi shine sun mamaye zuciyar shi gaba ɗaya. Zuciyar ya zama ta riga ta mutu, ta lalace gaba ɗaya, babu wani abu na alkhairi da zai iya shiga ciki. Shine ma'anar wa ahatat bihi khati'atu, suna kafa hujja da wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da manzon Allah yake cewa idan bawa yayi zunubi nukita fi qalbihi nuktatan sauda, za a tsiga wani bakin dugo a cikin zuciyar shi. Duk sanda ya zunubi za a yi wannan bakin dugon, idan ya tuba sai a goge wannan bakin dugon daga zuciyar shi, in bai tuba ba ya ƙara yin wani sai a ƙara tugawa, ya ce haka za a yi ta sa wannan bakin har sai ya kai ya lullufa zuciyar gaba ɗaya. Shine ma'ana kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, an riga an kulle zuciya an rufe ta gaba ɗaya. Qaba Allahu ala qulubihim, Allah ya kulle zuciyar ya rufe ta. Kinan sako ne ɗaya bayan ɗaya yake hawa, wannan na zuwa, wannan na zuwa, har a kai lokacin da za a kulle zuciyar gaba ɗaya. Suka ce wannan shine ma'anar wa ahatat bihi khati'atuhu, zunubai shi sun riga sun kewaye shi gaba ɗaya. Saboda zuciyar da ita ce take karɓan wa'azi, ita ce take karɓan tuba, ta risala ta tuba ta wa'aztu ta gyara, an riga an kulle ta gaba ɗaya ta lalace. To kaga wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayin, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, za su zama su ne ƴan wuta waɗanda za su dawwama a cikin wuta. Shine ma'anar wa ahatat bihi khati'atuhu, daga idan mutum zuciyar shi ta kulle gaba ɗaya, wanda ba a sa ran wani alkhairi zai iya shiga cikin zuciyar kenan. Ba zai fa'idanci da Al-Qur'ani ba, ba zai fa'idanci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Suka ce wannan shine wa ahatat bihi khati'atu, waɗansu kuma malamai suka ce a'a, abinda ake nufi da wa ahatat bihi khati'atu shine mutumin da ya aikata laifuffuka da zunubi, zunuban suka yi yawa, suka cika kuma har mutuwa ta same shi bai tuba ba daga wannan laifuffukan da yake aikatawa. Ma'ana bayan shirka a cikin aikin shi ga kuma tarin zinubai wanda bai iya tuba daga wannan zinuban ba, to wannan fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, waɗannan su ne ɗan wuta waɗanda za su dawwama a cikin wuta ba za su fita ba har abada saboda waɗannan miyagun ayyukan. Kenan ya haɗa tsakanin shirka da Allah wadda ita kadai tana dawwamar da mutum a wuta, sannan kuma ga saban Allah ga zinubai waɗanda suke ƙari akan wannan shirkar da yayi wanda hanyoyin shiga wutan sun zama sun yawaita akan shi. Na'am.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
نعم. سيقول الله يقول والذين آمنوا يزعنا بعد صفوفين يزعنا أنفق صفوفين يموتا سيقوم أي بياني أكل صفوفين أن الجنة لك سيسدوبا سوما يهودا وانسجني wanne ne yafi dacewa da su a cikin waɗannan sifofin guda biyu? Idan sifofin ƴan wuta ne, to sai su daina cewa lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Idan sifofin ƴan aljanna ne, to maganar lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda ba bai taso ba, tunda aljanna za su shiga ba sai an kona su a wuta ba. Dan haka ga sifar na bangarorin guda biyu, sai Allah ya ce walladina amanu, sannan waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, fa ulaika ashabul janna, waɗannan su ne ƴan aljanna, hum fiha khaliduna, su ma ɗin su za su zama masu dawwama a cikin aljanna, domin aljanna dama kai tsaye dawwama ake yi, ba a shiga aljanna a fita, in an shiga aljanna an shiga kenan. Ba kaman wuta ba ce akwai wutar da za a shiga a fita, amma aljanna idan an shiga dama gidan dawwama ce, shi yasa Allah yake kiranta da suna na hum fiha darul khuld, suna da gidan dawwama ranar alkiyama, shi ne aljanna. Da haka aljanna za su dawwama a ciki, amma menene sifar ƴan aljanna? Shi ne amanu wa aminu salihat, imani da kuma aiki na ƙwarai. Da haka sun yi imani kuma sun aikata ayyuka na ƙwarai, sai zama sakamakonsu shi ne aljanna. Wannan kuma duk inda kake bi a cikin Alƙur'ani za ka samu Allah Maɗaukacin Sarki idan ya yi bayani a kan sifar ƴan aljanna, to zai yi bayani a kan sifar ƴan wuta. In ya yi bayani a kan azaba na masu saƙo, zai yi bayani a kan sakamako na masu aikin alkhairi kishiyar wannan. Haka galibi ake haɗawa. In an fara gabatar da na wuta, to za a biyo da na aljanna. In an fara gabatar da na aljanna, za a biyo da na wuta. Wanda wannan kuma yana da fa’ida mai girma, kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke faɗa, cewa idan fa’idar yin haka tana bayyana maka girman adalcin Allah subhanahu wa ta’ala. Allah yana da adalci. Da haka kowanne da matsayin da ake sa shi, idan kai kaza ga irin abin da za a yi maka, idan kai kaza ga irin abin da za a yi maka. Da haka adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana a kan wannan. Ba a zuwa kawai a yi ta faɗa muku za a yi muku azaba, za a yi muku azaba, za a yi kaza. A in an faɗi azabar sai kuma a faɗi rahamar, haka in an faɗi rahama sai kuma a faɗi azaba. Daga Allah ya yi bayani a kan waɗanda suke dagewa a kan kafirci, ga irin hukuncin da Allah ya ɗora a kansu, sannan sai ya yi bayani a kan masu dagewa a kan imani da aiki na ƙwarai, su kuma ga irin sakamakon da Allah yake ɗorawa a kan shi. Fa’ida ta biyu ta irin wannan shi ne, bayan gane adalcin Allah zai bayyana ga mutum cewa dole ne mutum ya dinga daidaitawa tsakanin alkhawfu war raja, tsakanin kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah, dole su zama suna daidaituwa a cikin zuciyar mutum. Ba ka zama kawai mai sa rai kawai a cikin rahamar Allah, ta an yi magana sai ai insha Allah rahmar Allah aljannan nan da za mu same ta ai Allah ba zai haramta mana aljanna ba kai kullun kana babun ar-raja baka babun al-khawf baka cikin tsoro ka ji cewa in Allah ya ce kowa za a sa shi a aljanna sai mutum daya ka rinka jin cewa kai ne mutum dayan nan fa da Allah yake ni shine al-khawf sannan ar-raja'u kuwa baka ɗeba tsammani daga rahmar Allah qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a da haka irin wannan uslubin a kawo bayani akan wuta a kawo akan aljanna yana sa mutum ya rinka daidaita tsakanin al-khawf war-raja a cikin zuciyar shi baya rinta yadda wani bangare akan wani bangare domin waɗannan abubuwan guda biyu matsayinsu kaman fukkuke ne a jikin tsuntsu dole ne su zama iri ɗaya idan fukkuken tsuntsu ɗaya ya lalace to ba zai taɓa tashi ba idan alkhawfu ya lalace a zuciyarka to ba za ka tashi ba haka kuma idan tsananin tsoron ne kawai a zuciyarka babu ar-raja babu kwaɗayin rahamar Allah da sa rai na rahamar Allah to nan ma ba za ka tashi ba ba za ka taɓa tashi ba sai ka haɗa waɗannan fukafukan guda biyu kana jin tsoron Allah kuma kana sa rai ga rahamar Allah subhanahu wata'ala sannan sai ka samu soyayyar Allah kana son Allah to ka haɗa tsuntsu cikakke kenan wanda zai iya tashi domin son Allah shine matsayin kai a jikin tsuntsu al-khawf war-raja sune matsayin fukafukai guda biyu don suka haɗu tsuntsu zai iya tashi kenan amma in san Allah kawai kake yi babu al-khawf war-raja to ba inda zaka iya zuwa domin baka da fukkuke idan kuma tsananin tsoron Allah ne kawai babu sa rai ga rahamar Allah to nan ma ba zaka tashi ba domin fukkuke ɗaya kake da shi to haka kuma idan tsananin kwaɗayin rahamar Allah ne kawai babu tsoron Allah to nan ma ba za ka tashi ba kana da fukkuke ɗaya to sai ka haɗa fukkuke biyu da kai sannan za ka iya tashi ka kai inda ake kaiwa shine al-khawf war-raja wal-mahabba da su ne ake tashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka wannan uslubin na al-Qur'ani yana daidaita waɗannan abubuwan guda biyu a cikin zuciyar bawa in ka ji tsananin azabar Allah sai kuma ka ji tsananin rahamar Allah da gafarar Allah in ka ji wuta da abin da yake ciki sai kuma a dawo ai maka magana akan aljanna da abin da yake ciki to da wannan mutum zai samu daidaituwa a cikin zuciya sannan fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin wannan yana nuna mana cikar kamalar hikimar Allah subhanahu wata'ala da rahamar Allah Allah yana da rahama yana tausaya ma bayi da haka yake ba su abin da in sun yi za su samu aljanna kuma yake faɗa musu abin da in an yi kuma za a shiga azabar Allah domin su tsaya su yi takatsantsan su kare kansu daga azabar Allah su kusantar da kansu zuwa ga rahamar Allah duka wannan da wasu hikimomi da yawa suna nuna mana lallai yana daga cikin abin da ake bukata mutum ya tsaya ya rinka nazarin ayoyin Allah da kuma uslubin al-Qur'ani da jerin ayoyin ba wai ana jera su kawai haka nan ba tare da wani darasi da ake so mutum ya dauka bane kaga ana so mutum in kaga jerin da ake yi ka rinka daukan darussa a cikin irin wannan uslubin na al-Qur'ani sannan wannan ayar daga cikin fa'idojin da suke cikin ta والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون tana nuna mana cewa tsantsar cewa kana da imani kawai a cikin zuciya wannan baya isarwa ya shigar da kai aljanna in dai baka hada da aiki na kwarai ba to haka kuma aiki na kwarai in zaka tsarar da rayuwarka kana aiki na kwarai idan babu imani da zai gyara wannan aiki na kwaran a cikin zuciya wannan shi ma ba zai amfane ka wurin shiga aljanna ba aljanna ana shiga ne da wallazina amanu wa amilus salihati fa ulaika ashabul janna ko ulaika ashabul janna, ana buƙatar imani a zuciya, sannan kuma ana buƙatar ayyuka na ƙwarai, shine amalin salih, aiki na ƙwarai. Aiki na ƙwarai kuma sai dole ya zama an yi shi kamar yadda manzon Allah ya koyar, sannan kuma an yi shi dan neman yarda Allah. Wannan shine sifar aiki na ƙwarai. Duk aikin da bai da waɗannan abubuwan guda biyu ba aiki na ƙwarai bane. Ko ka fi kowa ibada, in ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, to wannan aikin ba sunan shi amalin salih ba, ba sunan shi aiki na ƙwarai ba. Da haka aiki na ƙwarai in zai zama na ƙwarai, dole ya zama dan Allah akai, sannan kuma dole ya zama an yi kamar yadda Allah ya ce an yi. In ka yi aiki dan Allah, amma ka yi shi yadda kai kake so ka yi, ba yadda Allah yake so a yi ba, wannan aikin Allah ba zai karɓa ba, kuma ba sunan shi aiki na ƙwarai ba, sunan shi bid'a a cikin addini. To haka kuma in ka yi aiki irin yadda Allah yake so a yi, to amma kuma ba dan Allah ka yi ba, to nan kuma Allah ba zai karɓi wannan aikin ba, wannan aikin sunan shiriya a cikin addini. Da haka dukansu Allah bai karɓa. Da haka ba zai zama aiki na ƙwarai da za a samu aljanna da shi ba da falalar Allah, sai ya zama amanu wa amilu salihat, an yi imani sannan kuma an yi aiki na ƙwarai. Da haka wannan yana kaɗan daga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyin suke ɗauke da shi. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Allah ya yafe mana kurakuranmu, abinda muka yi daidai kuma Allah ya bamu lada, ya gafarta mana, ya gafarta ma iyayenmu da sauran waɗanda suka riga mu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.